إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الرسالة هدواء أسمونا يمتي نرى أصبر بيداتي دا وتبوما gawatan Ramadana shekara ta 1444 wanda ya daidai da tsaye ga watan hudu shekara ta 2023. Mun hada a cikin wannan masallaci mai tara albarka da ke cikin wannan jami'a da albarka Khadija University cikin wannan gari Madiya. Kamar yadda muka saba, gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani cikin wannan wata mai karin albarka, wanda yau shine majalisinmu na 26 muntaz. Da darasinmu cikin wannan watan kuma ya kama a darasi na 8 kenan insha Allah ta'ala, wanda idan ba a manta ba jiya mun kwana a fadin Allah subhanahu ta'ala, fa adallahum ash-shaytanu anha fa akhradahuma mimma kana fi, ayata 36 kenan, wanda ayo arma zai maimaita mana ita kafin mu tafi zuwa ga aya ta gaba bi idnillahi ta'ala. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa azallahuma ash-shaytanu anha, sake shaytan ya kawar da su anha, gabarin wannan aljanna da suke ciki. Fa akhrajahuma, ya fitar da su mimma kana fihi, daga nan inda suke. Wa qulna habiqu ba'dukum li ba'din adu, muka ce musu ihbitu, ku sauka zuwa ga ƙasa kenan. Ba'dukum li ba'din adu, sashin ku zamanto makiyi mai adawa ga sashi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, kuma sannan wato matabbata da kuma wani ɗan jin daɗi zuwa ga wani lokaci izame muku a cikin ƙasa inda za ku ji. Har yau dai muna cikin tafsirin ayoyi da suke da alaƙa da rayuwa ta Annabi Adam alaihi salam, da izamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali da shi game da ɗabi'a ta ɗan adamtaka. Wata kafin kissar kamar da muka ambata, Allah subhanahu wata'ala ya ambaci hali na kafincin ɗan adam yake duk da ni'imomi da yayi masa. Sai Allah subhanahu wata'ala sai ke ba mu misali na ɗabi'ar wanda yake kafircewa Allah ɗin, tun daga kan tarihin mahaifinsa ya yake, ya ɗabi'arsa take da shi da zuriyarsa. Wannan gabar ta yau tana magana ne kamar da jiya muka fara bayani akan cewa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya Annabi Adam asin aljanna to kunna ya adamu kun anta wuzuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shiktuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fakuna min adh-dhalimin muka cewa annabi adam ka zauna kai da mataka aljanna ku ci kayan dadi iri iri gashi nan amma banda wannan bishiya idan ku ci ta ko ku sance ta domin ku amfana da ita za ku zama tocin azzalimai to sai Allah sarki ta fa azallahu mashaitan sai ku shedan nan da nan take azallahu ma ya zama da su anha gabarin ita aljanna din fa akhradahuma mimma kana fi ya fitar da su daga inda suke bisa sababi na zuga da sawalawa a rai ya gaya musu abubuwan da ya kamata su yi cewa wato annabi hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yake ga annabi adam yake sawala masa a rai cewa bana shirtar da kai zuwa ga kai da gidan da ka samu na ni'ima ai akwai wani karin bayani ma game da wannan gidan ka gani ina ciki bazan nuna ma abin da yake wato wata bishiya ta mulki ba da aka dawama anan wato bishiya ta tabbata in ka ci ta zaka tabbata anan ba zaka fita ba wa mulkin la ya wala sanaka samu mulkin da ba zai kare ba kaga sai ya sawala masa alhalin Allah ta'ala ya hana shi sa duk wani laifi akwai dalilin yinsa duk wani laifi a ce maka wannan ka sha'afa zaka ji me wannan zaka ji fresh zaka ji kaza kada dadi ka sha abada Allah duk kowa da sha kai ba ka sha kai ustaz kaza kaza ko dalili ai da shedan zai gaya mana babu wani laifi da babu dalilin su da hujjai amma illa me Allah ta'ala ya da ai shine kawai duk karfin dalilin indai Allah bai da mutu ka bar shi don matsala ce haka shedan yayi wa annabi adam ya cuce shi an fahimta to ce masa bayan na ma abin da yake zai tabbatar da kai a ciki ba kuma ka samu mulki ce ai ga sanan ai bishir ai akwai sinadarai masu kyau akwai kaza a ci kawai shikenan sanan Allah tawasa ala yake ta fa azallahu mashaitanu anha fa akhradahuma mimma kana fi shi sa daga cikin manhajin mu qawaid na manhajin mu da muka ambata tun wannan shekarar darasi na farko ba za mu dinga zamun kanmu wajen kawo ayoyi da suke da alaka da ayi da suke tare da mu ba idan kai la'akari da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake maimaita kissa duk kissa da in ka zo kanta akwai wata fa'ida akwai wani sako da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ka fahimta shi sa bai kama wancan zantan ba sai ban ma shi sai a wata surar daban don haka in ka maida hankali zaka fahimci fiqhu da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da yasa ya kawo zantan haka a wannan surar ka tafi gaba sai kuma ya fara da bayani ya kawo abin da yake bai kawo anan ba sai ga anan ya kawo wani bayani a can bai kawo ba ko ina akwai hikimar sa subhanahu wa ta'ala wanda kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana so kawai yayi ishara ne zuwa ga wato yanayi wani ɗabi'a ta shi annabi Adam din bisa ga zancen da ya faro na magana kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da butulci da kuma rashin bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala akai ishara zuwa ga gare shi kafin sauran bayanan da zuwa a surori na gaba da za a wasa'a a fito da bayanin filla-filla to anan malamai sun yi magana akan cewa akwai qira'o'i wanda suke guda biyu qira'a ta farko ita ce wannan fa azallahu mashaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi aka ce azalla wata riwaya kuma aka ce fa azalahu mashaitan mana riwaya ta Hamza da kuma Asim bin Bahdala suna karantawa da fa azalahu mashaitanu anha wanda fa azalla da azala duk kusan sakon ɗaya ne amma ma'anonin sun bambanta idan aka ce fa azalla daga azalal ne azalal shi ne tuntuɓe ko zamiya ka zame lokacin da ka zame wannan santsin zai nesa da kai ko inda kake to fa azallahu mashaitanu anha sai shi an sai zamar da su an gane game da abinda ake magana a kai ga aka ce kuma fa'azalahu mashaitan sai shaitan sai ya gusar da su sai aka ce izalatu da zalatu ko gusar da kazanta sai da ka azala ne ai an gane azala yuzilu izalatan sa wancan kungiyar ko idaratul bid'a wai kamar sunna mana gusar da bid'a da kuma tsaida da an gusar da abu za a tsaida wani abu ai an fahimta nan sai shedan sai ya wato ainihin gusar da su anha gabarin ita aljanna din a ɗaya daga cikin fasirorin da malamai suka yi tunda anan suna magana akan wannan bamiri na ha anha shin bamiri ya koma zuwa ga aljanna kasanto ta muannasa ko ko yana koma zuwa ga ashadara da ake magana wasu malamai suka fassara cewa fa adallahum ash-shaytanu anha shaytan ya kawar da su ko ya zamar da su anha gabarin aljanna din suka fita ma sai zama so shine sababin fitar su musulun suka ce wannan bayan din yana koma zuwa ga aqrabi mazkurin domin lafazi na ashadara shine yafi kusa a cikin tarkibin zancen sama da mai aljanna lafazin aljanna da ya zo a cikin ayoyin to don haka nan ce na zai zamanto fa azallahum ash-shaytanu anha sai shaytan ya kusar da su anha ta dalilin wannan bishiyar da suka ci wannan bamin na koma zuwa ga ashadara an fahimta suka ce bi sababiha bisa ga sababin wato wannan bishiyar sai suka fita kaga zai zamanto an samu tanawub kenan tsakanin wato hurufin ma'ani ma'ana nan an tazo da ma'ana ba'un fa azlahum ash-shaytanu biha ma'ana sai shaytan ya zama da su da wannan bishiyar da suka ci sababin ta ma'ana lokacin da kai amfani da wani abu na haram zai iya zanyo ma sababin me da zai zamanto cewa ba za ku kusanci Allah ba ko ba za ka wani abu mutumin da ya sha wani abun maye abu zai sallah ba in fahimta ma'ana wannan alfarmar ta munazati da Allah an haramta masa ba zai samu ni'imar da zai samu ta munazati da Allah ba zai samu to haka da su ma bisa sababin da suka saba Allah suka ci wannan abun shi yasa suka nisa da aljanna an fahimta wasu ba da muka ce a nan ba za a ce babu tanawub bane na tsakanin hurufin ma'ani ana magana ne akan cewa nan an haɗin an ɗin tana nuna ma'anar wato tajawuz sai shaytan ya zamar da su suka fita daga aljanna an fahimta so mana ala ayati hal shaytan ya musu gutungula ya ziga su ya gaya musu ya musu kuduba shi ake ta kuduba shaytan ko kuduba shaytan tana da dadi ai aka tafi jiranta ai ya kamata ai ai kaza akai in akai sai a tuba ai ban komai shikenan ai an gane shi da kuduba shaytan sai fa akhrajahuma mimma kana fi sai ya fitar da su kaga lafazin da kharaja ai in zai zama muta'addi sai ka ce akhraja zaka ce kharajtu min al-maqam na fitar ka masallaci in kuma zaka fitar da wanda ka masallaci zaka ce akhrajtuhu min al-maqam na fitar da shi daga masallaci ko akhrajtuhu min al-fasl ko wani abu to nan fa akhrajahuma mimma sai ya fitar da su wai fitar da su shaytan sin shaytan da kansa idan hannun sai fitar da su me ya akai ma'ana bisa ga sababin sa laifin sa zugar sa ta sa aka fitar da su ko ma'ana sababin ka santo zugar da ya musu ne isa me ta kamar shine ya fitar da su din tunda da bai zuga su ba da ba za su da'a ga Allah ta'ala ma da ke zugar sa tana da dadi da ya ga musu sai me sai wannan magana sai zo musu sababin dan so da lokacin za a zo a yi laifi a makaranta da ba kai ni yayi ba sai wani sai zuga ka ce ai sai Allah wani ai ka zama inda aka yi a lokacin wa za ka tuno ya yi suke ka wa ya sa ka yi laifi yawa wanda ya zuga ka shine ai an fahimta to da haka shine da haka shaytan shi ya zuga annabi Adam da na Hawwa suka ci wannan ƴaƴan itaciya sai zaman to me fa akhrajahuma sai ya fitar da su daga aljanna mimma kana fi ko daga kana fi mimma daga inda kana in guda in mutum ɗaya suka ce kana ko in mutum suka ce kana ko kana ya akula ni ta'am ko sun kasance suna cin abinci ya akula ni mimma kana fi daga inda suke shine war gida ne ni'ima gidan aljanna an fahimta sai Allah subhanahu ta'ala sai ya ce musu fa qulna habitu sai muka ce musu ihbitu ku sauka zaka ce al-hubut ce gangarowa ko saukowa daga sama zuwa ƙasa, saukowa daga sama zuwa ƙasa, shine al-hubub, sai ihbiqu mimma ba'dukum nal'ibu misrat bayna lakum ma sa'altum, ko mana ku sauka ku gangara zuwa ga mai misra, an fa inda za ku samu abin da kuka akuka roka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda zamu tada kissa a nan gaba bi idinillahi ta'ala. To dan haka nan sai izaman cocewa Allah ta'ala ce su sauka din, amma sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya wani abu wanda yake zamu ji shi a nan gaba, wanda yake kafin nan zamu tafi zuwa ga asa da suke magana akan daidai wannan gabar hadisai da suke sahihai bi idinillahi, wanda an samu da cikin tafsiri na wato Abdurrazzaq As-Sana'ani, ya hakai so wato an riwaya da sanadin ta zuwa ga Abi Musa Al-Ash'ari, Allah ta'ala ya kare ta a garshi, wa yake cewa a hakika Allah subhanahu ta'ala hina ahbata Adama min al-jannati ila al-ard, lokacin da ya sako da Annabi Adam daga mai aljanna zuwa ƙasa, allamahu san'ata kulli shay, a dai lokacin saboda rahmar Allah subhanahu wata'ala da kulawa da dan adam da yake Allah subhanahu wata'ala, duk yana saban sa, duk muna saban Allah, amma Allah ta'ala ne bai dane mana baiwar da yake mana ba, to wannan gado ne tun daga baban mu, ga shi gatan da aka yi masa an yi kaza an yi kaza an yi kaza, ga kuma abin da yayi yayi saboda raunin sa da dan adam na shi adam din, ko tun da zai mu ne dan adam mu ne ayyan sa shi amma an sa na adam din, an fahimta mana mahaifin mutane, an fahimta duk raunin mu duk gadan su muke, duk haka Allah ta'ala ya halitta, an fahimta sai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala bayan su kure shi kasa, kuma sai yake sai ya sanar da shi wato ainihin kulla shay'in, dukkanin wani abu da zai zo da zai sanar da shi a kasa ya san shi, ya san amfanin sa, cewa wannan ci za a yi, an gane wannan sawa za a yi, wannan amfani abu kaza za a yi, wannan magani ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, abu sai irin wannan baiwar sai ai zaman to mutum sai ya shiga jeji ita sare saren ƴan itatuwa sai zo kuma wai magani ne, kuma a sha a samu waraka, duk wannan yana cikin falala da hikima da Allah ta'ala ya koya a cikin dan adam, abu kaza ba ka taba ganin zai ba ka taba tunanin zai gyara ba, wani ya zo ya ce gafara nan nan da zai ga ya hada ma ya gyara ma, wannan baiwa ce Allah ta'ala ya yi wa dan adam, da shauran halittun ba su samu wannan baiwar ba, waɗansu an ba su kaɗan, waɗansu an gutsura musu, amma ɗan adam wannan baiwar ta basira da hikima da ilimi sai ɗan adam, sai ga wani abun za a ga ba makaranta ya je ba, amma ya fi wanda ya je makarantar mai wa ilimin wannan abu, an fahimta yanzu ina da ake wajen masu gyare-gyare bakanikai, sai ga wani ilimin da yake da shi a kan haka ƙarafa, kai da kaje kai wannan engineering din, ya gari wallahi lun sa shi ya samu ilimin ba makaranta ya je ba, amma wani Allah yana da malamin a gurin ko shi ya koya masa, wala Allah kuma kadan ya gunta, amma bisga experience da kullu Allah ta'ala yake sai masa ilhama, yake sanar da shi kaza in kai kaza zai kaza kaza, in sai ga ya ku wanda mai koya masa a asali, to wannan shine dan adam, amma ta dabbar abinda ku kalakanta muka koya mar cewa wannan hanya zaki dinga bi kullum muka to kawai nan ne ba su canja hikimar cewa ai wannan hanya ta fi nisa, bari mu canja wata ba, da dan adam ne kuma sai ya canja sai ya gano ai wannan hanya ta fi nisa, ko akwai ko zabu bari mu canja mu wuce ko normal shi kenan, wannan haka Allah ta'ala ya abun sa, to dan haka Allah subhanahu ta'ala sai izamanto cewa ya sanar da dan adam shi adam din, ma'ana ya sanar da shi kullu shay'in, wato yadda zai sana'anta kowane abu da yake a ban kasa, sannan kuma wato wazawwadahu min thimaril janna, sannan Allah ta'ala zai sako da shi zuwa duniyar sai ya ba shi guzurin ɗayan itaciyar aljanna, cewa ga shi a ɗanci an fahimta, aka sako da shi mana tafiya sai da guzuri ko da wani tafiya da zai zo gidan wahala, kada so da ga ɗan wannan da ka tafi da shi ɗan ungurke wannan inda zai an kore kafin gidan, to ga ɗan wannan a ɗanci, an fahimta غير ان هذه وتتغير وتلك لا تتغير في داي باين يازو دنيا سي زمنتو الله سبحانه وتعالى يا تشنج سيبغا وين انت انت تشي سو كما ايرن الدنيا an fahimta wa'annan da aka bashi zuwa duniya su suka canza dabi'ar su suna iya riƙewa su iya canzawa su iya basu nuna ba kaza kaza amma wakilka lasu tagayyar waccan ta gidan aljanna lasu tagayyar ba ta canza an fahimta da kan sauran suna ganin bisa ga wannan riwayar ai ta canza suke nan duniya daga can ne an fahimta illa Allah ta'ala ya canza dabi'ar ne da yanayin da komai zaman to cewa gashi ko nan ga tufa nan ga data ku ga fiyalo ga abubuwa iri iri so dan haka wasu malaman ba suna ganin bisa ga wasu ruwayoyin da suke ga sunan da yawa a cikin tafsiri cewa hatta a tirare da izinin to ake amfani da shi a duniya ne kai shi wannan ne daga cikin gayyayyaki da annabi Adam ya zo da su gidan duniya ne shi sa wai da aka da ita ko duniya din an suka da shi ne a can yankin India sai zaman to can sun fi yawan turaren saboda a can ya fara sauka da ganyen kafin ilimin ƴaƴansa bayan ya haifa wani ya ɗauki irin ya kai can garin wacce zaman to amma san ne kaka abin wannan ruwayoyi ne ga sunan burtuk a cikin tafsiri da malamai suke kawowa a cikin kansu so don haka wata ruwayar dai wacce ke sahihiyya ta zuwa a sun sahih muslim da sunan da nasa'i hadisi na muslim mai lamba ta 8,854 a nasa'i kuma 1372 hadisi na abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallam ya ce khairu yawmin tala'at fihi shams yawmul juma'a wato mafi alkhairin yini da rana ta fito a cikinsa shine mai ranar juma'a fiyo kurika adam a cikin wannan yinin ne aka halicci annabi Adam ana baban mu annabi Adam ran juma'a aka halicce shi an fahimta wa fihi ukhrija minha ran juma'a ne ma dai aka fitar da shi an fahimta ran juma'a ne fito daga gidan aljanna wannan shine mahallin shahid da yake cikin hadisi da aka Allah ta'ala ta kita wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu ko aka ce kowa ita ko daga gidan ko to so anan wato kamar yadda wato Fakhruddin Ar-Razi yake faɗa a cikin tafsirin nasa yake cewa wato kasancewa a cikin wannan ayoyin akwai tsawatarwa da tsoratarwa da Allah subhanahu wata'ala yayi bisa kawo wannan kissa ta annabi Adam din game da sabo illa ta saba wa Allah subhanahu wata'ala ta fuskoki da yawa fuska ta farko yake cewa anna man tasawwara ma zara ala adam bisabab idami ala hadhihi dhalla saghira kana ala wadalin shadid min al-ma'asi to duk wanda isuranta abinda ya gudana a cikin rayuwar annabi adam tun daga bayan halittarsa zuwa shigarsa aljanna to zai kasance cikin tsoro matsananci da fargaba game da dukkanin abin da ke saban Allah in dai ka tsawwara wannan abu kai ga yadda ya faro cikin daraja bayan an halice shi aka bashi ilimi aka fifita shi akan mala'iku ashe aka sa shi a aljanna gashi laifi ɗaya duk wannan abin ya gushi aka dawo da shi wani gida da yake ba shi ya so ba kisa dudarin da aka haifa ga yana ta kuka an fahimta so wannan yana nuna mai illa ta saban Allah subhanahu wata'ala ba sai wai babban laifi ba abu da kake ganin sa dan karami wala Allah shine babba a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala zai kishi dan mai bawa na zai saba mu wannan abin sai zaman to idan nima fushin Allah subhanahu wata'ala dan haka ba a raina zinubi an fahimta kisa a daga cikin malamin kisa da dhunuba saghiraha wa kabiraha baka tuqa la tahqiranna saghiraha inna al-jibal min al-hasa cewa kabar zinubi saghiraha wa kabiraha karamin zinubi ko babba zaka tuqa wannan shine tsoron Allah an fahimta la tahqiranna saghiraha haka suke ka raina karamin zinubi inna al-jibal min al-hasa domin manyan duwatsun da suke gani da sun faro daga tsakuwa sai ta girma dinka girma sai da zama katin dusu shiga yake nan karamin zunubinka kana garin ba komai bane to sai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala, wani kuma sai zama sama illa a wajen hisabi da kuma matsayi ma a wajen Allah subhanahu wata'ala. Da kana matsayi maka baki sai ci faqul nahbir, da ka ka dawo ƙasa, da kana madaukaki Allah ta'ala kana daraja a wajen Allah, amma wannan zulubin sai saka faɗo kuma da baban mu shi kasance gare shi, tana yana matsayi madaukaki sai ƙasa a wajen Allah subhanahu wata'ala. Da haka haka na ɗaya daga cikin mawaka yake cewa ya naziran yarnu bi'ainihi raqib wa shahidan lil amri ghayru mushahidi, yake tasalli dhunuba ila dhunubi wa tarqabi daraja al jinani wa layla fawd al abidi ana sita rabbaka hina aqrada adaman minha ila dunya bi dhanbin wahid, yake cewa ya kai mai kallo yarnu bi'ainai raqibin, da yake kallon al'amura da idan dina guda biyu na mai bacci, ma'ana yana kallo ba abu ta hakika ba kenan, yana cikin magagin bacci yana kallon ka garara wani ka tashi sai ya kalle ga yu kaga bai ma san me yake kalla ba, ya kai wannan mai bacci a cikin rayuwarsa yana kallon duniya yana kallon komai bi'ainai raqibi da idaniya ta mai bacci wa mushahidan lil amri ghayru mushahidi, ya zamanto cewa ko ya kai mai kallon abu amma ghayru mushahidi ba mai kallon sa bane abu hakika. Yanzu tasilin zunuba yanzu haka za kai ka dinga sadadar zunubi zuwa zunubi wa tarkadi wasannan kuma ka hada da fatan darajar jinani gidajen aljannatai wane da fawd al'abidi da kuma neman rabauta cewa ina bauta wa Allah zan samu gidan aljanna kaza kaza kaza, a nan kuma kana zunubi. Abin da yake haramtawa bawa samun ni'ima shine laifi, to kuma duk kana kai kuma kana kona aljanna da kaza da kaza da kyakkyawan makoma. Ana sita rabbaka hina akhraja adama, shin ka manta ubangijin ka ne lokacin da ya fitar da annabi Adam minha daga aljanna ila dunya bi dhanbin wahid da zunubi daya zuwa duniya, wannan kamanta wannan ne don kamanta an tunatar da kai, to wannan kaga shine mahallin shahid na abinda Allah ta'ala ke cewa qul nahdubu ba'dukum li ba'd, Allah ta'ala ya ce su kone saboda sakamakon zunubin da suke na cin wannan yayin taciya da aka hana su. Haka na wa Fakhruddin Ar-Razi yake ambatar cewa asalin mu dan adam mun zamanto wato qauman min ahli janna, dukan mu dinnan asalin mu daga aljanna ne, yan aljanna ne, amma me baka ba da shaytan iblis ila duniya, amma shaytan sai ya faroce mu ya kawo mu duniya, farauta ya fita ya faroce mu ya kawo mu gidan duniya, shin yi da sada dabara ko farauta ya kaje aire dabara kake kama abun kama ko shi wa dabara yayi ki faroto mai kawo nan gidan wahala. Walaysa lana illa alham wal hazan, babu abin da ya kamata mu mai da hankali a kai face damuwa da takaici hatta nurda ila dar allati ukhrijna minha, wannan damuwa da takaici ita ce za ta ba mu dama mu yi aiki nagari da za a mai da mu gidan mu na asali. Kawai shine jarabawar aida muka ambata damuwa game da abin da shaytan yayi ma, in ya gaya ma yanzu ba za ka ji ba ko za ka ce ya Allah rabu da shi, hasada ce dai ita ce har yanzu, haka za ka dage wajen da'a ga Allah subhanahu wataala, idan mun zo ƙarshen ka ka koma gidanka na asali, mana ka yi nasara, amma ka dinga sauraron hudubar sa yana gaya ma ita ce Qur'anin ka ko ita ce nasiha ka ita ce wa'azinka, abin da ya faɗa shi za ka yi, ka aje da'a ga Allah kana da'a ga shaitan, to sai zamanto da'a ga shaitan ba ina take ta sabuta, sai zamanto asalin gidanka ba za ka koma ba ke, wanda kaga zai zama tuzai haramta ma wato muradin ka kenan abinda kake so, baka ga ka masa biyayya to zai haramta ma muradin ka ne da yake ranka, shine samu rahmar Allah subhanahu wataala, Allah ta'ala ya sanya mu a ciki. So dan haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa ihbitu ba'dukum li ba'din adu, ku sauka sashin ku adu li ba'd, ma'ana zai zamanto wato aduwi li ba'd ga tashi. Wasu malamai suka ce abinda Allah ta'ala yake nufi anan ku sauka sashin ku zamanto makiyi ga tashi, ma'ana wannan khitabun da aka kai ihbitu ya tattar annabi Adam da na Hawwa da Iblis din. An fahimta? Dukan su uku aka ce su sauko gidan duniya su zamanto abokanan gaba wa junansu, shi da zuriyarsa, shedan da zuriyarsa, kuma da zuriyar ku ta bugawa. Wannan ka kusan haka ne, an fahimta? Za a ta bugawa tsakanin mutane da shekarun su, za a ta bugawa su suna so a saba wa Allah, sai kuma so kabi Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Iblis yana da zuriya ko a cikin jinsinsa da kuma mutanen, mana wakilansa shine mutanensa cikin mutane. Akwai wakilai shedan a cikin mutane, wanda duk abin da shedan yake so shine a gaba. Duk wani wa'azi ba zai zuba, duk wata nasiha a'a, kawai inda shedan yake so nan za'a yi, nan yake sa gaba. Ba can za a ce ka gan shi yana saurarawa Allah subhanahu wa ta'ala, a'a, duk abu na sako shine a kan gaba. Ba shi da aiki sai farauta wa'ansu su biyo hanyar shedan, shi ne kaga jakadan shedan kenan, bai da wani aiki sai wannan, don kaga wakilin shedan. An fahimta? Sai kuma mutanen da suke mutanen shedan, ma'ana ayyansa kenan, an fahimta? Innahu yaraqum ko wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, cewa yana ganin ku da shida ko tawagasta jama'arsa, ma'ana ayyansa, min haythu la tarawnahum, ta inda ba ku gani. An fahimta? Wato don haka wannan khitabun da aka ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu, yana da alaka da cewa za a zo gidan duniya a cikin rawarwa, shedan da mabiyansa suna so a saba wa Allah, wanda da yake so cewa in ka bi shi abinda kake so ba ka samu ba, ai makinka ne ko, wanda yake kokarin ya baka shawarwari ta yadda zai tankobar da target ɗinka a gaba, ai makinka ne. An fahimta? Kana so ka samu admission a jami'a kaza, zai ta baka shawara da Allah, Allah wannan bukun ka aji shi da Allah, kai kawai jaraba na fasaha ce, ta ga Allah ka rubu da su kaza, kawai da Allah ka kacin mutum, wannan ka ga wannan makinka ne kawai, asali makinka ba wasu yanka ba ne, makinka ne. Ko in kofa ta kuke zai je ya biya kuɗin da za a sha kaza a ci kaza din makinka ne, domin yana ma hasara ne bisa ce kwakwalwa da zakaa, target ɗinka baya so kake. An fahimta? Shi ya ga ba zai iya wannan abun ba, amma in ka faɗi zai ji daɗi, zai farin ciki, zai murna. To don haka shedan yake duk cikin abubuwa da shi da mutanen za su zo a ta zuga shi da Allah, wannan kusalanci ta kada mu kanka, kana ta kaza kaza kaza, sai Allah a shakata a huta a ji daɗi, wannan aljanna ta mai rahoci, ai kaza kaza, ai ba wata matsala ko kan cewa ai komai ba komai. An fahimta? To wannan tare da kajin shedan ne, domin ne ma hasalar cewa kace kaka samu aljanna a wajen Allah, kaka samu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, abu shedan a kyale Allah. To wasu ne suka ce a'a, da aka ce qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, nan Allah ta'ala yana magana ne da nana Hawwa da annabi Adam, banda shedan, domin shi shedan tuntuna an bashi bizar sa, an ce ba cikin tunani. An fahimta? An kore shi daga aljanna tuntuna. An fahimta? Zaka wannan khitabun hatta a larabci ya halatta cewa kana magana da mutane guda biyu, ta lamiri ki canja sai ka koma ka ba su sunan jami, an gane? Musamman a nan bisa ga takadirin su da zuriyarsu, inda za su tabbata shine mai gidan duniya. To kaga kenan a nan Allah ta'ala yana magana ne game da tabi'ar dan Adam, ɗan Adam cewa za su zamanto mai masu matsala tsakanin junansu. Daga cikin matsalolinsu akwai adawa, ƙin juna, hasada, matsala, adawa ko tsakanin mutum da mutum, tsakanin 'yan can garin da 'yan can garin, 'yan can yankin da 'yan can yankin, tsakanin fari da baki, tsakanin shuɗi da kaza, tsakanin ƙabila da ƙabila kaza. An fahimta? A ta faɗan ƙabilanci, faɗan kaza, faɗan kaza, faɗan kaza. Duk wani abu yana da alaƙa, ba abu kun ji ba abin adu, za ku kasance a cikin wannan yanayi, ɗabi'a ta ɗan Adam. Shi sa addinin musulunci ta san manya-manyan manufofinsa shi ne mu ɗan uwantaka a yi, ɗan uwantaka ta musulunci. Shi sa ta ɗan uwantaka na jini aka ce duk wani sababi da zai janyo matsala da ake ɗan ubanci ko ɗan kaza ko kaza a ajiye su ɗan uwa ne na jini za ka gaje zan gaje ka an fahimta yawwa akwai uwan saka ta musulunci in ka musulmi in ka zama saka addinin musulunci ka zama ɗan uwan mu an fahimta alaƙar musulunci ta fi ɗan uwan jini duk wannan Allah ta'ala ya shar'anta wannan ne domin a dasa shi wannan matsalar da take asalin ɗabi'a sai zamanto cewa ku haɗu da mutum da yake balarabe zai zo irin gume ka ga ka kai baki yana son ka saboda Allah saboda kai musulmi ne duk ɗan Afirka ne ke an fahimta kai ma ga wani wanda yake a matsayinka na nan yanki za ga wani da yake ya musulunta a can wani yanki an ba za ka zo ka rungume shi kana da ɗan uwanka saboda imani hikima da yake ka mai ka imani an fahimta to wannan manufofi ne da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su a cikin wahayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a dace a kashe wannan matsalar ta adawa tsakanin juna an fahimta shi sa wani ɗabi'a ta abin nan ta maganar ƙabilanci da abubuwa wariyar launin fata ne ta cikin da'awar jahiliya da'awoyi a ido na jahiliyanci mutum ya mutu ka ce ai tugabe ne wallahi ya fi ka wala Allah ya fi ka matsayi a wajen Allah ka ce tugabe ne ai tuba ne kawai saboda wai ba yaranka ba ne saboda musuluncinsa bai da ƙimar da za ka iya zarar shi wai a fi aika san sai a hankali irin wannan mutanen ai tuba guni a'a wannan ba musulunci kake ba wannan jahiliya ne wallahi babban laifi ne kabila ce milar kabai manya-manyan laifuka ne a wajen Allah ta'ala don haka addinin musulunci ya sauka ne domin imaganta ɗabi'u munana da ɗan adam yake a kansu an fahimta sa ake ta ihu zo ba a hukum ne ba a bin adu wannan kaddara ce ba haka Allah ta'ala yake so bai su kasance ba a kaddarar rayuwa ce ta yaƙi da zuciya sai ka yaƙi da zuciyarka ka cire hasada da kiyayya da kyama da kaza ka zama to ka mai da zuciyarka zuwa ga Allah wanda kake so na Allah wanda kake ki wanda yake ba na Allah ba an fahimta duk wani abu duk wanda ke zuciyar cewa ni ina kin sa saboda ya canza mota ko yayi gida ko yayi kaza ko ya fi kokari duk wannan ba ita bace abinda ake so ka so shi saboda Allah saboda mumini ne saboda yana kalla am saboda yana salihin bawa ne saboda kaza ne sai zaman to ba za mu dinga cutar junan mu ba wani isa ta kayan wane wani ki kaza wani ki tuwa ne wani ki kudin wane duba nan saboda in kana son ka ba za ka cutar da shi ba an fahimta to wannan asalin ɗabi'ar ta ɗan adam shi ne adawa ƙiyayya wani zai sai ma fara'a a fuska ko amma a ransa yana cike da ƙiyayyarka wani ai wallahi kana ƙoƙari wallahi don ko ransa wallahi tal ina zai samu iko da shi kenan sai ruwan zancen an fahimta haka ɗan adam yake a fuska daban a zuciya daban ko ai wani ai kaza ai wallahi ai kaga suwan da wani ai mai ƙiyanka ne wallahi ya kamar ka hankali su don ko shi ne yake da matsala da kai ba wa ɗan ɗin ba yana yin haka domin ka bashi dama shiga jikinka cikin sai kuma labarin ya sha bamban aikaza to dole sai an yi takatsantsan kuma an tawakkali ga Allah subhanahu wataala shi sa azkar suke da matsar muhimmanci zikirai na safa da yamma da dare da kuma mun tsari game da sharrin mutum da aljan an fahimta domin ɗabi'a ce haka Allah ta'ala ya kaddar rayuwa dole akwai ƙiyayya akwai hasada akwai matsala akwai tsada amma almuhimmin kullum ka dinga tsaftace zuciyarka kai saboda Allah kake zaune da kowa saboda Allah wa saboda Allah ba ruwanka da kowa kai Allah shine shi ka sa gaba wannan abin babbar kariya ce Allah ta'ala sai zaman to me tunda ka zubinci lamarin sai zubinci lamarin ka kana bautawa Allah da zuciyarka to wannan sai zaman to matsayin da aka samu a zan Allah babba ne sai zaman to me wannan hadisi na abin na al-wilaya ko yake ta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi sai Allah ta'ala ya zama jinka ya zama ganinka an fahimta sai zama komai nasa subhanahu wataala cikin kulawarsa da abin nan da falalarsa da ri'aya sai zama to wani zai ce wallahi da Allah ka haƙuri ana tema abubuwa amma da Allah a yafe mu me ya faru ai kaza ai wallahi ran nan ma an yi kaza an binne kaza an kaza duk bai same ka duk Allah ya kiyaye kai ba ruwanka da komai ba abin da kake sai azkar sai wannan an fahimta da zaka wannan gaba ce mai matukar muhimmanci an fahimta Allah ta'ala kita wala kum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin sannan kuma batun wannan bayan ɗabi'a ku da kuke akai daga sai ɗabi'u wanda suke marasa kyau bayan watan fa a ta da alfiya mai yusuf fil fawl sukdina an fahimta ma yi su kaka fasadi zuba da zinigo sai ɗabi'a ta uku ce mai ba a zukun ba a zin azu sai da'a ba ita ba raunin saban Allah safawa Allah an fahimta uku kenan ko sai wace sai ba a zukun ba a zin azu adawa kaga ɗabi'u guda huɗu ta ɗan adam ya kamata a rike su ɗabi'u guda huɗu da addinin musulunci shari'ar Allah subhanahu wata'ala su zo sun zo da siyaƙe su siyaƙe wa'annan abubuwa ta'addan fasadi a bayan ƙasa zubar da jini an fahimta saban Allah sai mai sai adawa tsiyayya tsiyayya da hasada wata ƙasa ta ne wata ƙasa hasada saboda da man fetur a can ko nan babu sai a ce an sa wata takunkumi wata takunkumi ko a mai da su bayi a ɗaiɓu kuɗaɗen su to kowane a gefe na ganin mai kai baƙi ne ya kamar yanzu imam mamaya waya mulke ka waya ɓaci waya mulkin kai me ake sa mulkin mallaka ko kawai ya zai mulke ku zai ka fashi muku kai har da ba su daina ba ka kaga du shi da ba a zukuli ba abin abu hakurin kowa yana da yanci ko dan adam ba wanda ya ku maso da abubuwa irin na shadi na dan adam sai a zo a ce wai an kakka tattala nan Najeriya nan kaza nan ha ko ka kada shi da kana magana wai yanci dan adam dan bai ka zo kai wannan dan ne ka zo kai to kuma dan adam din sun zo nan su ka da mu da ilimin da ci gaban da kaza amma saboda hawa wani san zuciya da ta'addanci sai kuma ga abin da aka zo ake to da haka wannan shine dan adam ba abu kun da ba abu na ruhu wala kun fil ard mustaqarr kuma sannan a hukuncin da za a yi muku punishment za ku dawo gidan duniya wala kun fil ard mustaqarr kuna da matabbata an fahimta da kuma masa'un ilahin dan wani jin dadi zuwa wani lokaci ma'ana aljanna ba a mutuwa amma saboda laye kun nan sun zo wannan gidan da ibe ki da wahala da matsala da tsoki wuta da kaza da ba kuɗi da kaza ko da zalunci da cuta da annamimanci da komai an fahimta kuma sannan rayuwar mun sa mata limit an fahimta amma can da a can muke da ba matsala ba maganar mutuwa duk mutum ba a kan taiwa ko amma da aka yi da ya wato muka yi laifi za ka zuwa aka jirgin doma aka jirgin zuwa su an fahimta kuma aka ce rayuwar ta kuma tana an dafe ta don yi ta shi ne matsalar an fahimta don haka ake yayin Allah Allah ta'ala ba abokin wasan kowa ba ne Allah ta'ala zai iya yin isi da rayu ka kai ta abu ka ga kamar Allah bai ma san kana yi ya kyale ka ne dan wani lokaci lokacin sai ya samu sau biyu da kare na kuma da shi zai dauke ka wallahi da shi zai dauke ka an fahimta Allah ta'ala abun tsoro ne Allah ta'ala ya samu dace dan haka sai Allah subhanahu ta'ala yace a zo gidan duniya yace anan za a tabbata kuma jin dadin duniyar ilahi zuwa dan wani lokaci duk wani jin dadi zuwa wani lokaci ba wanda za a ce gashi ya tabbata a duniya duk wani jin dadin kake ganin ka samu duniya tabbata ba matabbata ba ce zai kare in ma ka kare ka bar dukiyar ko ka bar damar ko ka bar office ko ka bar arzikin ko ka bar kasuwar ko ka bar kaza in ma kuma wannan abin ya kare ya bar kai ma din zaka kare da karshe an fahimta to shi ta Allah ta'ala sai ba da maganin wannan kita wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara da wanda yake alhayy mai cikakken rayuwar da baya mutuwa domin ko an sunanta muku mutuwa na ga karo gara da yaji sai isan ma dukkanin wani abu na rayuwa subhanahu wa ta'ala to dan haka a cikin wannan ayar akwai fa'idodi da yawa da za a fa'idanta a ta karkashin su da ke cikin fa'idodi da za mu fa'idanta da su akwai tsawatarwa wato game da zamiya da shedan idan mun to yayi wa iyayenmu zamiya shine zugar da muka ambata ta a sabawa Allah domin a ji dadi ko a sabawa Allah a ji dadi an fahimta ba na kai na nuna cewa ba lalle bane wai sabon Allah ya zama to bai da dadi a dama sabon Allah abinda aka fasa rai ya zama mai dadin dama an fahimta a ga Allah kuma ta zama to mai abinda za a yi hakuri haka dai za a yi ko sa wani hadisi mun sanu yake cewa mai an zagaye aljanna ko bil makare an ba da wahukatun annar ko menene an zagaye aljanna da abubuwan ki an kuma zagaye wuta da abubuwan da ake so an fahimta to haka Allah ta'ala ya tsara rayuwar to dan haka ziga ta shedan sai ga ziga ne zuwa ga abinda asali da ma ranka yana so sai kuma shedan sai ya ingiza sai ya shike an fahimta to fa'ida ta biyu cewa shine shedan wato yana daddan adan an fahimta kamar yadda wato yanzu adar ce shi kansa yadda yake sanya wasu wasi a rai kana zuwa wani abin da Allah ta'ala ya harsa zaka dinga an sama wasu wasi nayi kokan nayi nayi kokan nayi nayi kokan to shedan ne yake ta murzawa ko kai kokan imani kai yana hana ka shi ko ya ta zuga ai ya kamata kai ai sau dai zaka yi in kai shi kenan ai kaza ai kaza ai kaza sai ita ma haka ita wannan ko dai isa a wani lokacin suka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi suka hawo istighfari an fahimta sai kauda kai game da wannan abu da ko wani tunanin daban an fahimta shikenan a cikin cewa kan Allah sai ga Allah ta'ala ya taimake ka akan sa an fahimta shi sa a idan mun to cewa a wani gurin Allah ta'ala ke cewa wa aqimuhum lakum min an-nasihin farko da ya buduro musu da saban sa suke ba za su ba sai sai auren tsuwa wallahi tallahi in kuka yi wannan tabbatar za ku samu wannan mulkin za a samu rantsuwa amma na dakiya da rantsuwa su kuma sun ga shi ga matsayin sa cikin malaiku ma gashi ya zo yana rantsaran su to ga so Allah gaskiya sai suka manta me Allah ta'ala ya ga musu sai kai kenan babu wani wanda yake komai girman sa da zai ga maka ba Allah ka yadda shi ya fiko duk girman mutum matsawar ka tabbatar wannan sakon Allah ne Allah ya hana to da ba ata li makhluqin fi ma sa tafal ko da zai ke kaza zai kaza matsawar ka tabbatar wannan sakon Allah ne to kai ka jaji ko da mahaifa ta ce a saba Allah sai ka ga baya cewa ni wannan Allah ta'ala ya hana ba zan ba an fahimta sai kike ta fadan lawo ma bai guru ko sai idan ga musu dalluli an fahimta idan mun to ishire ta da su bisa ga ruku ina musu abin ina sauru dan su da magiya da manzanni da dadin zance haska afka a zuwa ga sako ke musu ya adam hal adulluka ala sayyidatul khulj wa mulkil la yabala fa akala minha ko haska zuwa karshen aya a to dan haka wannan shin dabi'a shedan zai iya zama ta inda baka zato domin ya ruɗe ka ya sa ka saba wa Allah subhanahu wata'ala sura na kutu na so da haka daga cikin fa'idojin da za a fa'idanta da shi shine anan Allah subhanahu wata'ala da yake ta fa'azallahu mashaitanu anha kamar da muka ambata ba shaitan bane da kansa ikama hannunsa ya fitar da su shine sababin ko mana Allah subhanahu wata'ala ya dingina wannan aikin fitarwar zuwa ga mai sababi sababin fitar su shine mai shaitan da ya zo ya buɗe su da haka wani yana cikin balaga ta alqur'ani wajen wato iyar da sako da kuma abin da ya shafi wanda ya zama to sababi ga samar da abu to bisa ga hakika shi za a dingina wannan laifin mana kai da katsanci kanka a wannan halin wa zaka tuna wannan shine sababin kasantuwa ka a cikin hali a ce kai kenan mu wanda zamu fara tunawa cikin matsala shine shedan a cikin kowane hali zai iya zuwa mai ba kai wani aikin shedan isa ka saban Allah ba ya hana ka maka ba Allah za a yi sallah ka ji kai ni fa wallahi bacci nake ka ji sun fara kiran sallah ka ji mun yayi tsaki Allah kawai mutane za su bacci an fara kiran sallah shedan ne kawai zai sawa ka ji kawai kai bacci za ka yi a lokacin bar ma aika sallah ka yi tsaye sai dinga tasabbutun ka idinga cizar da kai cewa kan ba ka bautawa Allah kawai ka zauna kai bacci ka ci abinci kawai ka kwanta kai bacci kawai sallah ina tashi na yi ka tashi mai bi ka manta ko lokacin zama tola nuri haka za ka yi ta a gurguje kuma ka tashi da wuta uzurin ka na duniya shine muhimmi akan bautawa Allah ka zama mai shirin shedan ko ma wata maslaha kama da za ta amfane ka a duniya sai ya hana ka sai ka dinga nauyin jiki gashi za ka fita ka je ka nemi kuɗi abinda yake na halal sai ya hana ka kuma ai ya kamata in bari sai gobe na fita wani har kuma ba tabbas kuma na fita ka za ka kawai ya tabbatar da halal za ka je ka nema sai ya hana ka wannan shine duk wani abu kada yake maslahar ka ne shedan zai hana ka duk wani abu na alkhairi duniya ko lahira zai hana ka ne, wannan shi ne shaidan. An fahimta? Ya fi kanka zaman to lalatacce a duniya da lahira. Duk wani aikin duniya lalatacce, aikin lahira lalatacce. In kuma ya ga abin guda biyu sun haɗu ga aikin duniya da lahira, sai fifi kama cewa kabilar duniyar shi ne ya fi alkhairi a kan na lahira. In sun maslaha biyu ta haɗu kenan. Sai kuma ma muhimmancin na duniyar a kan na lahira. An fahimta? Da haka wannan shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi cewa cewa a zamanto shaidan abokin adawa na ɗan adam a cikin kowane hali. Lokaci ya kare mana, Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe sai mu ci gaba da bayanin fa'idojin da za mu fa'idanta da cikin wannan aya mai girma. Fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.